sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19-31-49-60 sai kuma kilo hazubu 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalo da kuma Niya ko kuma VOA Africa zango 102.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na farko a yau Litinin 5 ga watan Satumba shekara ta 2016, ranar da ta kasance ranar kodago a nan Amurka. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A jiya Lahadi ne shugaban Sudan ta Kudu ta amince da karɓar ƙarin sojojin kiyaye zaman lafiya 4,000 da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya zai aika. Shugaban Amurka ya ba takwaransa na Turkiya tabbacin cewa Amurka ta himmatu gabatin gurfana duk wanda ke da hannu a yankurin juyin mulkin da bai samu nasara ba. Amurka da Rasha na aiki kafada da kafada don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya.
Akwai kalaman da wasu ƴaƴan jam'iyya suke wanda da zaran an jam'iyyar PDP magana ya ce PDP ta magana na kwana-kwana nan shine maga da barista Jalo na jam'iyyar kai na cewa tunda dai shugaban ƙasa ya alamta ya gaza ya kamata ya murabuzi aji aikin shi ya koma gefe guda. Ra'ayinku ne na ƴan jam'iyya?
To za ku ji amsar shugaban jam'iyyar ta PDP na Riko Ahmed Makarfi. Muna kuma da rahoto kan ranar kodago a nan Amurka. Ibrahim Alfa Ahmed zai shigo da shirin ciki da gaskiya, inda a yau za ku ji hira da wani dan fashi da makami da ya shiga hannu da bayanan yadda suke shiga halin bera. Kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Yayin da ƙasar Sudan ta Kudu ke fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya, a jiya Lahadi ta amince ta karɓi sojojin kiyaye zaman lafiya 4,000 da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a turo cikin watan da ya gabata. Shugaba Salva Kiir ne ya amince, wanda cikin watan Agusta ya yi tarjiya ga karɓar ƙarin sojojin kiyaye zaman lafiya, biyo bayan ziyarar da mambobi 15 na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi Juba, babban birnin ƙasar, domin shawo kan manyan jami'an ƙasar da amincewa. Sai dai ba a bayyana cikakken jadawalin yarjejeniyar ba, kuma ba a faɗi lokacin da za a aika da sojojin ba. Sabbin sojojin da za a aika za su mayar da hankali ne wajen kare fararen hula a birnin Juba. Yanzu haka dai akwai sojojin kiyaye zaman lafiya sama da 12,000 a yankin. A ziyarar da wakilan hukumar tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ke yi a Sudan ta Kudu ranar Asabar, sun isa sansanin 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya a babban birnin ƙasar, inda dubban fararen hula ke zaune cikin tsoron faɗan da aka kwashe shekaru uku ana yi tsakanin magoya bayan shugaba Kiir da 'yan tawayen da ke ƙoƙarin hamɓara gwamnatinsa.
A jiya Lahadi ne shugaban Amurka Barack Obama ya ba takwaransa na ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan tabbacin cewa Amurka ta himmatu gabatin gurfanar da waɗanda ke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa da bai nasara ba a gaban shari'a. Amma bai faɗi cewa Amurka za ta miƙa wa Turkiyya babban malamin da take zargi ba. A lokacin da Obama ke ganawa da shugaban Turkiyyan a taron ƙolin manyan ƙasashe na G20, ya ce za mu tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu sun fuskanci shari'a. Turkiyya dai ta tsaya kan bakanta cewa shahararren malamin addinin Islam nan ɗan shekaru 75 da haihuwa, Malam Fethullah Gulen, yana da hannu a juyin mulkin wanda yanzu haka yake gudun hijira a jihar Pennsylvania ta nan Amurka tun shekarar 1999, sai dai Malam Gulen ya fito ya musanta alaƙarsa da juyin mulkin. Turkiyya dai ta buƙaci Amurka da ta saki ya Gulen, amma jami'an Amurka sun ce har yanzu Turkiyya ba ta ba su wata shaida da take nuna cewa Gulen na da alaƙa da yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a ƙoƙarin hamɓar gwamnatin shugaba Erdogan. Amurka dai ta ce kafin yunkurin mayar da duk wani mutum wata ƙasa, tilas ne sai an bayar da shaida kuma kotun Amurka ta amince.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka da Rasha na aiki kafada da kafada don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin kai kasar da yaki ya daidaita, yayin da shugabannin duniya suke haduwa a birnin Hangzhou na China a taron kolin G20. Kasashen biyu na dab da cimma yarjejeniyar, amma har yanzu akwai kalubale. Ana fatan cewa shugaba Barack Obama da takwaransa na Rasha Vladimir Putin za su samu damar ganawa da juna a taron kolin da ake gudanarwa na G20, amma har yanzu dai babu wani shiri akan hakan. An ji shugaban Rasha Vladimir Putin na cewa ta hanyar siyasa ne kawai za iya warware rikicin Siriya. Kasar Rasha dai ta mara wa shugaban Siriya Bashar al-Assad baya, amma kuma Amurka na aiki da dakarun ƴan tawayen da ke yakar Assad. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da takwaransa na Rasha Sergey Lavrov a jiya Lahadi, a yau Litinin kuma za su sake ganawa.
Dan takarar shugaban ƙasar Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump ya matso dab da abokiyar karawarsa ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton a sakamakon binciken ra'ayoyin jama'a makonni uku kafin 'yan takarar su haɗu da juna a dandalin muhawara. Da yawa daga cikin binciken jin ra'ayoyin jama'a na nuni da cewa yadda tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton take gaba da Trump, shahararren ɗan kasuwan nan mai sayar da gidaje, wanda yake wannan shine karan farko da yake tsayawa takara, amma yanzu haka ya kusa kamo tazarar da ta bashi da kashi 4%. Wato yanzu haka ya komo rabin tazarar da ta bashi makonni kaɗan baya, duk kuwa da cewa tana ci gaba da zama gaban Trump a kowane fanni, wanda ke ganin hakan ka iya nuna yadda zaben da za a gudanar 8 ga watan Nuwamba zai kasance. Masana harkokin siyasa a nan Amurka har yanzu suna harsashen cewa Hillary ce za ta zamo shugaban ƙasar Amurka ta 45, kuma mace ta farko da ta taɓa samun wannan matsayin, don maye gurbin shugaban Amurka Barack Obama lokacin da zai bar ofis a watan Janairu shekara mai zuwa, amma masanan sun ɗan rage hangensu cikin 'yan kwanakin nan.
A jiya Lahadi ne Hong Kong ta gudanar da babban zaɓenta na farko tun babbar zanga-zanga 'yan rajin demokuraɗiyya a shekara 2014, a daidai lokacin da kiraye-kirayen ayyana 'yancin kai da kuma ƙyamar China ke yaɗuwa tsakanin matasa masu kada ƙuri'a. Masu kada ƙuri'a dai sun zaɓi 'yan majalisu har 40, inda masu rajin kare demokuraɗiyya ke fatan sama aƙalla sulusi, wato kashi 1/3 na 'yan majalisun, domin samun damar dakatar da duk wani yunkurin da masu goyon bayan China a ƙoƙarinsu na samar da doka. A wata ƙaramar zanga-zanga an buƙaci shugaba Liu Chongying, wanda China ke marawa baya, da ya yi murabus a wajen rumfar da ya kada ƙuri'a, yayin da wasu kuma ke bayyana ƙudurinsu na sa ido kan harkokin gwamnatinsa. Ana dai kyautata tsammanin yau Litinin za a fitar da sakamakon zaben. Hong Kong dai ta zamanto fagen dambarwar siyasa tun zaben 'yan majalisar da aka yi a baya-bayan nan a shekarar 2012, wanda ya sanadiyar fara babbar zanga-zangar masu rajin kare demokuraɗiyya a shekarar 2013.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Madan labarinmu ya yi kallaban shirin da rahoton cikin gida, inda a nan Amurka ake hutun karrama ma'aikata. A cikin jawabinta, jakadiyar Amurka a jamhuriyar Niger Eunice Reddick ta bayyana mahimmancin wannan rana ga Amurkawa. Wakilin Musulmin Muni Barma ya fassara jawabin nata, zai kuma gabatar.
Jakadiyar Amurka a wani rubutaccen jawabin da aka rarraba wa manema labarai kofinsa ta fara da cewa albarkacin wannan sallah ta Labor Day, ina jinjina wa ma'aikatan Niger tare da fatan alheri a gare su. Sannan ambasada Eunice Reddick ta ce zan yi amfani da wannan dama domin ƙarfafa gwiwa ga ma'aikata maza da mata da matasan da suka mai da hankali domin ayyukan ci gaban ƙasarsu. Jakadiyar Amurka a Niger ta ce, ina jaddada goyon baya ga hukumomi da shugabannin kamfanoni da masana'antu masu zaman kansu a yunkurin samar da aikin yi ga matasa, domin hakan zai kare matasan Niger daga fadawa tarkon hudubar kungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi da ke kokarin cusawa mutane aqidar ta da kayar baya da ta da zaune tsaye. Gargadi ga dukkan matasan Niger da ke neman aikin yi cewa kada su karaya. Saboda haka ambasada Eunice Reddick ta ce, muna fatan Allah ya bada sa'a su cimma buri. Labor Day rana ce mai mahimmanci sosai ga Amurkawa, domin a yayinta ana bikin karrama ma'aikata, kuma rana ce ta sallah wacce ke bada damar kallon wasanni iri-iri da ake shiryawa a titunan buranan Amurka, ga kuma wasannin motsa jiki da ake shiryawa ta kanas. Wato dai wannan rana ana ji da ita sosai, amma kada a kamanta wannan sallah da ranar sallar ma'aikata ta duniya, May Day, da ake shagulgullanta a kowace ranar 1 ga watan Mayu, in ji jakadiyar Amurka a Niger. Bisa al'ada, ana bukukuwan karrama ranar Labor Day a kowace ranar Litinin ta farkon watan Satumba, ma'ana bayan shudewar lokacin iskar bazara. Kasancewar lokaci ne da yaran Amurka ke komawa makaranta bayan kammala hutu, wanda kuma ke daidai da lokacin bude kakar wasannin kwallon kafar ɗaliban jami'o'i. Wannan sallah na da muhimmanci sosai a tsarin al'adun gargajiyar Amurka, in ji ambasada Eunice Redek, wacce ta rufe jawabinta da cewa ƙasar Amurka na ƙara jaddada aniyar ci gaba da yi wa al'ummar Nijar rakiya a ƙoƙarinsu na daga ƙasar Nijar sama domin ta kai ga haye tsanin ci gaban rayuwar al'umma da tattalin arziki da kuma bunƙasa al'adu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla, sai kuma harkokin siyasa a Najeriya, inda jam'iyyar PDP ta bayyana cewa ba ta da wata riba kiran da waɗansu 'ya'yan jam'iyyar ke yi da neman shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya yi murabus bisa zargin gaza zabar da tattalin arzikin ƙasar. A cikin hirarsa da wakilinmu Isa Lawal Ikara, Senator Ahmed Makarfi, shugaban jam'iyyar na Riko, ya bayyana abin da ya sa aka gaza gudanar da zaben sabbin shugabanni.
Jami'an tsaro suka mamaye filin da za a yi taro, aka dan samu rudani, kuma manyan PDP aka duba aka ga cewa a yi zaɓe ba zai yiwu ba, saboda yin zaɓe, gudanar da zaɓe za a iya awa goma. To a cikin awa goma, ganin abin da muka gani daga jami'an tsaro, komai na iya faruwa. Shi ya sa aka kawo shawara cewa to ai ba ma wani zaɓi illa a ƙara ma wannan kwamiti wa'adi. An ɗan ɗauki lokaci wajen shawo kan mambobin kwamitin nan, saboda mun riga mun nuna cewa mu ba mu da bukatun a kara mana wa'adi. In ma za a yi sabon kwamiti ana iya yi, kuma mu muka kawo shawaran cewa to in ma za mu ci gaba a fadada domin a kara shigo da wasu da hala a tsarin yanzu ba a shigo da su ba, domin mu haɗu mu yi aikin. An kawo shawaran wata shida, wasu suka ce a dai ci kada ya wuce shekara ɗaya. Idan an sami maslaha cikin wata uku ne ma ana iya zabe. In an samu maslaha cikin wata shida ne ana iya zabe.
Akwai wasu waɗanda suka dinga mamakin akwai hukunce-hukunce masu gabza karo da juna gab da wannan zabe, har ana tunanin da wuya ma ku yi zaben ko kafin a ga 'yan sanda. Menene takamaiman yasa aka ɗage zaben? Waɗancan hukunce-hukunce ne da wani ke cewa a yi zaben, wani ke cewa ka a yi, koko 'yan sandan da suka mamaye gurin?
A 'yan sanda da suka mamaye wajen da sojoji, shi yasa ba mu yi zaben ba. Saboda a lokacin da kotuna biyu suka ba da wani umarni, kuma kotunan nan ikon su ɗaya ne, ba wanda tafi wani. Duk abin da kai ba kai kuskure ba, kai laifi ba. Mu 'yan bin doka ne, yadda ya ɗaukaka ƙara kan wasu abubuwa, haka ma muka ɗaukaka. Saboda haka za mu bi ƙa'idoji har kotuna ɗaukaka ƙara nan su warware gaskiya ta fita. Shugabanci ai jama'a kake shugabanta. A lokacin da za a ce duk gwamnoni na jam'iyyanka ba su tare da kai, kashi 99 'yan majalisar tarayya ba su tare da kai, kashi 99 'yan majalisar jihohi ba su tare da kai, kashi 99 ciyamomin jihohi na jam'iyya ba su tare da kai, kashi 99 kwamitin dattawa ba su tare da kai. To menene kake neman kai shugabanci? Maganan sulhu ni ko a yau aka zo aka yi sulhu, alhamdulillah. Matsalan shine in kana neman sulhu, kada ka fito da ka'idojin da kai ka san ba za a karba. Daga ka'idojin da za ka fito da su, jama'a za su san cewa da gaske kake ko ba da gaske kake ba.
Ya kake fuskantar wannan kalubale na haɗa kan wannan yadda ake ya gargala tafiyar?
Wannan fa matsalan fa ba ta kashi 10 cikin 100 na matsalolin da na fuskanta a jihar Kaduna ba. Saboda ka ni ban ɗauki wannan wani abun ma da zai hana ni bacci ba. barin gaya ma maganar gaskiya.
Akwai kalaman da wasu ƴaƴan jam'iyya suke wanda da zaran an jam'iyyar PDP magana ya ce PDP ta magana. Na kwana-kwana nan shine magana da barista Jalo na jam'iyyar ka yi na cewa tunda dai shugaban ƙasa ya alamta ya gaza ya kamata ya murabuzi a ji aikin shi ya koma gefe guda. Ra'ayin ku ne na ƴan jam'iyyar?
Na farko dai barista Jalo da wannan magana ɗan jam'iyya ne mai son jam'iyyar PDP mai hazaka ya faɗi ra'ayin shi ne. Amma zan tuna maka in tuna ma jama'a kwanakin baya da ake raɗe-raɗe din cewa 'yan majalisa suna shirin su tsige shugaban ƙasa. Chief Tony Anini ya rubuto min wasiƙa a matsayina na shugaban riƙo na jam'iyya cewa lalle in tsawata ma 'yan majalisan PDP kada su shiga cikin tsarin cire shugaban ƙasa ba. Me yasa mutane ba su fito su yi magana akai ba a lokacin da babba jigo ɗan jam'iyya ya ce in hana 'yan jam'iyya su yi wannan? Sai a lokacin da wasu suka yi magana da ya nuna cewa ya shi yana faɗa ra'ayin shi shugaban ƙasa ya sauka shi ne kuma PDP ta yi ba daidai ba. Amma a siyasance in yau shugaban ƙasa ya ce ya yi murabus PDP za a ba mulki? APC ne dai za su mulki. Saboda haka menene zan ƙaru da shi a matsayina ɗan jam'iyyar PDP mai neman shugabanci ya dawo wajen PDP?
Haka yake, to idan muka koma jamhuriyar Nijar za ku ji tsugunar bata ƙare ba dangane da batun koren 'yan kasuwa daga wuraren da suke hada-hadar kasuwanci bisa zargin rashin bin ƙa'ida, abinda ƙwararru a fannin shari'a ke cewa da sakel.
Ai ba zuwa suka yi ba suka share suka zamna, a'a sai da suka yi rijijeniya suka zamna su kujem tabbasu kuma akwai abin da take amsa gare su dangance da wannan zaman da suke.
To sai ku kasance tare da mu a shirin na hantsi domin jin cikakken bayani. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1:16 na asuba. Ga shirin mu na gaba.
Musa dan kawo, muna zaune haka a kamfani, yace kaga da zaka yi ga wannan ungiyar
wace kungiya?
Ta fashi da makami he, nace mai ni tsoro nake ji. Heli Sahamu Bahir yana yi, Saidu yana yi, Kabo na yi, Biyale na yi, to Isu Buji na yi, to Iliyama na yi,
kukuno kina kubiyar kalusa
Shayi Umar na yi, kuma Katuma Jihaji ma na yi, to Dani da Saidu da Shafi'u da Gato da shi mu biyar kenan. To yi muka je muka tare mota, to da muka tare wata ɗago buga fara ɗan shaji, to he wata mata zo
shaji kamar yaya kuke yin abu
da mota ta da za a ce kwanta-kwanta. To tsakanin da Allah ni rannan, tsakanin da Allah rannan na fara zuwa.
Nawa aka baka?
Sun bani 2,000. Ban san abin da suka samu ba, su yi ba kusa da ni ba.
Tunda kai ba a baka bindiga ba?
Yauwa, ba a bani bindiga ba.
Assalamu alaikum. Kamar yadda muka faɗa a shirinmu da ya gabata, daga yau za mu fara yin wani abin da ba mu taɓa yi ba cikin wannan fili. Wannan filin zai tattauna da wasu mutanen da ake zargin cewar 'yan fashi da makami ne. Akwai wasu gungun 'yan fashi da makamin da suka addabi mutane akan hanyoyi tsakanin Gwarzo, Malumfashi, Kankara da wannan karkara da aka damƙe su. Mun tattauna da su kan abin da ya sa suke ɗaukar bindigogi suke tara hanyoyi suna yi wa mutane fashi. Makasudi shine fatan cewa idan hukuma da kuma al'umma suka fahimci abin da ya sa matasa suke tara hanya suna yin fashi, za su iya ɗaukan matakai na magance wannan abu, wato yin rigakafinsa. Ga na farko a cikinsu.
Malaya sunanka?
Kabiru Shaibu.
Shekar ka nawa?
25.
Kana da aure?
‘Ya’yan
ka nawa?
Ba ‘ya’ya.
Mata ka ɗaya?
Mata ta ɗaya.
Kana da iyaye suna raye?
Suna raye.
A wannan garin kuke zaune?
Kamfanin Bawa.
Kamfanin Bawa, ina ne kamfanin Bawa? Ina yake?
Lokan Gami Malumfashi.
Gashi an ce kun addabi mutane da suke zirga-zirga suna neman halaliya akan hanyar Gwarzo zuwa Dayi zuwa Malumfashi din. Me yasa kuke hana mutane sakewa?
Ni dai da neman kuɗi nake zuwa, sannan inda nake zuwa amma na shi baje fatis.
Na kuke zuwa neman kuɗi?
Ina zauna a Abuja, da na shi ne fatis he na dawo gida, da na dawo gida. Haya budget, haya budget.
Ah, purchase.
Da aka sai mu da na gama biyan shi 170,000, 100,000 din nake badawa kusan wata shida ne. Da na dawo, da na huta a gida, da na gama na huta a gida. Hey, Sani Company ya dauke ni mun koma Kaduna kuma.
Why Sani Company?
Sani Company. Hey, mun koma Kaduna.
Shi waye Sani Company?
Ina a Shaba ne a Kaduna, ni kuma ban santa ba.
Dan uwanku ne ko dan garinku ne?
A dan garinmu ne haka shi ya riga ya dade ne da zuwa can din. Ni kuma
abokinka ne?
A ya ma girme ni. To da ya dauke ni ma koma can muna ta Shaba da aka hana goyin a Kaduna. Sai na dawo sai da mashin din nan ma na koma dai Abuja. Ta wannan ya ba ni na samu 1500 mu raba biyu. Nan ma dai na dawo sai Musa dan kawo. Sai yace muna zaune haka a kamfani yace kaga da zaka yi ga wannan ungiyar.
Wace ungiya?
Ta fashi da makami. Sai nace mai ni tsoro nake ji. Sai yace amma duk wannan da muke tare da su ba kashe su ba sai kai. To nan dai ya takura mu.
Sai da ka gaya ma tsoron wa kake ji?
Ni tsoron ko kashe ni nake ji. Kuma mutum baka san yanda yayi ya nemi kudin shi kaje ka tare ka an shi mai kudi kuma ba ma ke cikin ma wani zai iya dukan wani tunda ni ba gone ban san yanda ake ba a lokacin. To da ya gamu haka Helisa Hamu Bahir nayi, Saidu nayi, Kabo nayi, Biyale nayi, to Isu Buji nayi, to Iliyama nayi,
kuno kenan ku biyar kalisa
Shawi Umar nayi, kuma Katuma Jihaji ma nayi. To yace to duk wannan ba a kashe su ba ni da zan higa yanzu. To nace ba tsatsori bane abu da za su da mai a kashe mutum kuma baka san yanayin da mutum ya samu kudin shi. To yace dan Allah dai in daure gobe in zo mu fita. To hairin jaye ne, inda hairin jaye ne da na huto sai na idda shi kan wani dutse.
Yaushe ne kuke fita? Kaman wanne lokaci kuke fita? Karfe nawa?
Kaman karfe 8
na dare in an yi sallar isha'i.
Kaman karfe 8
wannan kuma ba ku amma sallah ai ko?
A muna yin sallah. Ranar da muka fita da muka je ina ga boka da ledar shi garin zafi. Ina rike da ita.
Me a cikin ta?
Bindigune cikin ledar. To ina tambaye shi nan menene ya ce to ni sabon zuwa ma yau ai ba ya gamun ba. Sai muka tai muna zuwa sai suka zaro su ya ba ƙato tashi. To sai ya ba Shehu na tsattawa. Da ya ba Shehu na tsattawa shi ma ya rike. To da ya rike to guda ɗaya nan ba wanda ya ba ita. Ranar ba wannan kuma ba wannan ma a ranar. To da ya
rike
ba Iliya ba Bashir a ranar. To da ni da Sa'idu da Shafi'u da Gato da shi mu biyar kenan. To muka je muka tare mota.
Daidai ina kuka tsaya wannan titin kuka
je dai tsakanin Gangara da kamfani. Tsakanin Gangara da kamfani wani dan daji na nan dan garin. To
duk waɗannan garuruwan da ka lissafa a wannan yankin suke
Gangara da kamfani gaba da karamin hukumar manufashi.
Kuka dai tare titin manufashi.
To da muka tare wata daggo buka fara dan shaji. To sai wata mata zo.
Akwai mutane?
Akwai mutane amma ni lokacin ban sani sun samu kuɗi ba su sani ba.
Shaji kamar yaya kuke yin abu?
Da mota ta da za a ce kwanta. To nan ma sai mota ta biyo daga Kano ta ɗauko kaya a tamfofi. Ba a ranar wannan ba mu. To da muka tare gub din nan muka yi shaji. Wata mata zo muka yi shaji. To muna kan shaji sai aka zo aka watsa mu sai muka tsere. Ranar da muka tare mota a tamfofi kuma har da wannan.
Wacce ranar da kuka tare wannan gub din da wata motar da ka faɗa? Motoci guda biyu kenan. Nawa kuka samu?
To tsakanin da Allah ni rannan tsakanin da Allah rannan na fara zuwa.
Nawa aka baka?
Sun bani 2000 tsakanin da Allah. Ban san abin da suka samu ba su raba ma tsakanin ba su raba abun nan ba. Ba su raba kusa da ni ba.
Tunda kai ba a baka bindiga ba.
Yauwa ba a bani bindiga ba. To nan ma sai muka sake fitowa har da wannan.
Shiwa.
Shi Iliya da Yasu.
Rana an fito da Iliya.
Wannan.
Rana an baka bindiga?
Ba bani ba.
To me ya faru da kuka fito?
Da muka fito.
Rana gace a fito da Iliya da wa?
Da Musa, mu shida kenan.
Mu shida.
To
me ya faru rana?
To ranar nan ma sai muka haɗu sai muka je. To da muka je mun tare wata bata tsaya ba. Sai ga mota ta ɗauko a tamfofi daga Kano. Da ta ɗauko a tamfofi daga Kano, to Musa na riƙe da bindiga. Sai Gato na riƙe da bindiga. To su kuma wa'annan dama sanduna muke rike su da Iliya da wannan Shafi'u ma yana rike da bindiga mai tashi daya. Mu sanduna muka rike. To tana tsayawa sai muka ibi kayanta.
Kayan kuka diba a tamfofin?
A tamfofin muka iba. Da muka iba a tamfofin nan ma sai muka ga mota. To sha muke ta dan dashi sai ma muka tsere. Da muka tsere wasu suna cewa a dawo su ce a tunda mun ibi kayan nan mu tsere.
To ya kuka a ina kuka zuba a tamfofin da kuka diba?
Shi Musa ya ibi nashi.
Guda nawa?
Shi leda guda biyu ce. ban san na nawa bane. Ni ya bani turmi bakwai, shi ma wannan ya bashi turmi bakwai, shi kuma wannan bai ansa ba, shi kuma kaso shi ma ya dauki leda biyu, da ya dauki leda biyu shi kuma shayu shi ma yake bai zai dauka ba.
Rana ba a samu kudi ba kenan sai a tamfofi?
Ba a samu kudi ba a tamfofi.
To wai ya akai tun daga shi kuna takaddama da kai da mulashire shi kuwa Bashiru, a cikin ku ina so in ji tartibi wane ne ya harbi tsan sanda a cikin ku?
To Bashin wannan kuma sai muka sake shiryowa, da muka shiryo muka hadu mun je mun kama Shaji ga da ni da Gado da Bashiri da Saidu da Shafi'u na dattawa.
Shi ne 'yan sanda suka zo?
Yan sanda suka zo sai muka watse, to sai muka ji harbi, da muka ji harbi to da muka zo sai muka ce waye harba. To shi lokaci wannan yana rike da bindiga, Bashiri yana rike da bindiga, amma muka kama cewa kai aka yi karbi mota ba ka san ko su waye ba. Sai ce to ai tsautsayi ne, tsautsayi ne.
Wai yanzu ina kuke samu waɗannan bindigogin, na kuka same su kuke zuwa kuke tare mutane?
Kai da Allah, tsakanin da Allah ne ban san gurin da ake samu su ba, tunda ban taɓa riƙewa ma. Shi Musa shi ya san gurin da yake samu su da shi da Ƙato.
Baka taɓa tambayar sa ba ina yake samu?
Wallahi ban taɓa tambayar su ba, wallahi. Kuma ko wancan bindigan da nace muku tashi bakwai gareta, shi Musa shi ne yake samu gidan, kuma shi ma wallahi ban tambayi ba.
Kun taɓa kashe wasu?
A'a, wallahi ban taɓa kashe wani ba, kuma ko duka ma haka ban taɓa wani mangari mutum.
A doka ka san hukuncin wannan yake mai fashi da baka bi?
Wallahi ban sani ba.
Kashe shi ake yi ba?
To mu dai muna neman afuwa, muna neman afuwa. Da aka yi haka din ma da aka harbi umma da aka harbi wannan, daga baya muka je, to ne kuma he na je nace tsakanin Allah ne zan tuba, zan tuba da wannan aiki.
Ka gayawa?
Ina ga da yan banga suka zo suna ta kama mutane, nace to ni zan tuba, gunduma irin da kowa ya san na ritsi ma na ban wannan aikin, kada a kama zargina. To yin naje shi babana ma shi ya bada 10,000 na rinde.
Tuban ma sai an biya kuɗi?
Eh, tuban ma sai an biya kuɗi.
A gaban wa ake tuban?
A gaban yan banga da mutanen gari.
A shiri na gaba za mu ji ta bakin wani daga cikin waɗannan mutane da ake zargin cewa ‘yan fashi ne waɗanda aka kama su a kankara ta jihar Katsina.
To sai ku ci gaba da kasancewa tare da mu, kafin ƙarƙare ga taƙaitattun labarai.
Yayin da ƙasar Sudan ta gudu ke fuskantar matsin lamba daga ƙasashen duniya, jiya Lahadi ta amince ta karɓi sojojin kiyaye zaman lafiya 4,000 da kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince a turo cikin watan da ya gabata. Shugaba Salva Kiir ne ya amince, wanda cikin watan Agusta ya yi turjiya ga karɓar ƙarin sojojin kiyaye zaman lafiyan, biyo bayan ziyarar da mambobi 15 na kwamitin sulhu suka kai babban birnin Juba. A jiya Lahadi ne shugaban Amurka Barack Obama ya ba takwaransa na ƙasar Turkiyya Recep Tayyip Erdogan tabbacin cewa Amurka ta himmatu ga batun gurfanar duk wanda ke da hannu a yunkurin kifar da gwamnatinsa da bai yi nasara ba a gaban shari'a, amma bai faɗi cewa Amurka za ta miƙa mata Turkiyya babban malamin da take zargi ba. A lokacin da Obama ke ganawa da shugaban Turkiyya a taron ƙolin manyan ƙasashe na G20, ya ce za mu tabbatar da cewa duk waɗanda ke da hannu sun fuskanci shari'a. Amurka da ƙasar Rasha na aiki kafaɗa da kafaɗa don samar da yarjejeniyar tsagaita wuta a Siriya, wadda za ta bayar da damar shigar da kayan jin ƙai ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita, yayin da shugabannin duniya suke haɗuwa a birnin Hangzhou na China a taron ƙolin G20. Ƙasashen biyu na dab da cimma yarjejeniya, amma har yanzu akwai ƙalubale. Ana fatan cewa shugaban Amurka Barack Obama da takwaransa na Rasha Vladimir Putin za su samu damar ganawa da juna a taron ƙolin da ake gudanarwa na G20, amma har yanzu dai babu wani shiri a kan wannan. A jiya Lahadi ne Hong Kong ta gudanar da babban zaɓenta na farko tun babbar zanga-zangar 'yan rajin demokuraɗiyya a shekara 2014.
To a gaishe ka masu saurare, nan muka kammala shirye-shirye na safiyar yau, amma kada ku yi nisa, nan da sa 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi, lokacin da Salihu Garba zai shigo da shirin da rashin tayi filin da ke gabatar da shawarwarin masana kan hanyoyin kasuwanci da kuma yadda za a samu bunƙasar tattalin arziki. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. A madadin kowa da kowa, alheri ke muku fata alheri.